بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إن وامس البركة ما لك وانم فرفاجة من البركة إنما أنا gaisuwa da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A babu shakka muna cikin farin ciki ga baki daya haduwar mu a wannan farfajiya don taya dan uwan mu murna da shi da mai ɗakin sa da suka samu karuwar aure. Malam Saddam da shi da amaryarsa muna musu addu'a farko da ƙarshe. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الله يسني أمكم البركة سوانا علاقة كما يسني الخير بركة أمكم. باب الشكا أولي إنا إذا جسكم مهما الأمر الذي فاروا أرأيوا دم أدم إلا لما أوكيس دم مهما شبدا أوكو أحيث متم يهي أولي يمتم. Babu wanda wannan sune three most basic events a cikin rayuwar kowane mutum. To na farkon da na ƙarshen baka da zaɓi a kansu, baka da zaɓi a kan shi za a haife ka, baka da zaɓi a kan shi za ka mutu, baka da zaɓi a ina za a haife ka, baka da zaɓi a ina za ka mutu, baka da zaɓin suwaye iyayenka ko danginka ko ƙabilarka, ba ku kuma da zaɓin suwaye ƴan rakiyar gawarka sai wanda Allah ya zaɓa maka. Su biyu ba ka da ƴanci a kansu. Shi ko aure da yake tsakiya za ka ga mutum yana da ƴanci a cikinsa na zaɓe ko yin shi sanda yake so ko jinkirtawa ko wani abu makamancin haka. Sannan kuma shari'a ta ɗaura aure a matsayin wani mataki wanda yake nuna canji a rayuwar mutum. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya aure to ya cika rabin addininsa. Falyattaqillaha fi shatril baqi ko fi mithlil baqi, wanda duk ya aure to ya yi rabin addini, to sauran abin da ya rike mishi tsoron Allah shi ne abin da ya rike masa. Kira ga Allah ya ambaci aure a matsayin ayoyi cikin ayoyinsa, wato abubuwa da ke nuna kamala da sikar kasancewa Allah mahalicci ne hikima da gaske hadda aure. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha ila akhir al-ayati min surati ar-rum. Ai Allah yana lissafin ayoyinsa halittar ku bambancin yare da kabila kaza da kaza, kuma ya lissafa hadda aure, wanda waɗancan duka wasu halittu ne na nesa na ɗabi'a, wannan kuma wani abu ne da mutane ciki. Saboda muhimmancin aure za mu ga cewa ba ɗan adam ba, hatta dabbobi suna yin aure. Akwai dabbobin da a ɗabi'ance suna yin aure, kuma ba su yarda da rayuwa ta baɗala ba saboda muhimmancin aure. Musulmai suna yi, Kiristoci na yi, kafirai suna yi, arna na yi, kowa. Za ka ga cewa aure babbar wato matsala ce a cikin rayuwarmu. Saboda haka duk wanda ya samu aure abin a yi masa murna ne, a yi masa addu'a, kuma a yi mishi fatan alkhairi, saboda daga nan ya shiga wani sabon babi a rayuwarsa. To kuma zai buƙaci nasihohi, zai kuma buƙaci nusarwa, kuma zai buƙaci magabata waɗanda za su dinga yi mishi ishara a kan ga abin da ya dace ga abin da bai dace ba. Wata rana mun je wani ɗaurin aure a wani gari, na ga wani abu da ya bani sha'awa. Kamar da kuka sani, an zo ɗaurin aure za a ce ina wali, ina wali mata, ina namiji. Yanzu an kawo wani ƙaƙale sai a ce ina wakili, ba a cewa wali. Kowa ina yake a cikin wuri ban sani. To irin wannan da ake ce ma wakili, wanda ba a so a ce mashi wali idan na namiji ne, sai limamin ya tambaye shi ya ce ya kuke da wannan da zai aure? yace eh dan wana ne ni babban sa ne ko kawai kenan ko sai ce to ka ita ka mai fada yana jin maganar ka yace kurai kuwa dole shi ma ya ji maganar ta shi ne ramu ba shi aure shi mu a nan masallacin ba ma ba da aure ga mutumin da aka rasa aure mishi fada yace mun muka bincika muka ji cewa yaron ku ba wanda yake sa da shi wani saurayi ne wanda duniya take biya mishi ƙarya ko yana samun kuɗi ko yana dan shaye-shayen shi ko yana tashan na balaga da aka bi jin magana ko kuma zan bashi kallon washa aure saboda duk aure da za a wallahi musamman a wannan zamanin akwai buƙatar ya zama akwai idol kuke ci mishi ko mentor wato wanda ya isa da mutumin ya isa ya gaya mai kuma abin kallo ne a wajen angon dama ita mace bata cika rasa wannan ba dama tana da mijinginarta iyayenta da uwayenta mata galibi sai ta gaya mata dama namiji shine yake samun wannan matsala saboda haka zaka ga a wannan zamanin masu aure sababbi suna buƙatar wanda za su nuna musu ya ake zaman aure musamman saboda rikitar zamani ta canza gaba ɗaya al'adun yadda ake zama aure ta canza yadda mutane suke fahimtar da ya yi aure yana da kyau tun wuri ma'aurata musamman sababbin shiga su san cewa ba zaman waje daban da zaman cikin gidan aure akwai wani karin magana da hausawanmu na Najeriya suke manufa san shi a nan ba sukan ce yaro na murna ya samu aure aure na murna ya samu yaro zai gudaje shi ke nan duk wanda ya aure yana murna yana jin daɗi to shi ma auren murna yake cewa ya samu wani wanda zai duk mun ta ce shi koya zai hankali za ka ga kafin lokaci kankani da shi da ita sun fara gane cewa abinda wanda yake cewa sun fara gane cewa ruwan sanyi baya shayi in za a yi shayi dole sai an tafasa sai har wani lokaci ka ji cewa to wannan ko dai ba ita ce wannan aure ba ko an canza mani ita wata zai cewa oh ka duba sadiu kaman ba shi ba kaman ba shi ba to a lokacin za a kowa zai ga asalin halin ɗayan babu wani packaging da kuma duka an yi packaging an yi tolerating juna an yi haƙuri da juna da sauransu amma lokacin babu packaging za ka ganta babu abin nan nikahi make up za ka ganka babu karin hula za ku yi bacci ku tashi ku ga junanku in ka farka ma ka ne duka ce oh da kuɗi na aure wannan abu to lokacin ne asalin reality to a da can ko da akwai wannan matsalolin an san mabda'i na haƙuri duk al'umma ta yadda da shi haƙuri babban sinadarin aure ne kuma kowa ya yadda da shi amma yanzu da ƙarfin tsiya ana so a raba mutane da wannan tunanin ce ba a yin haƙuri da idan mace ta yi yaji ta zanto ga gidansu ba wanda zai saurare ta mutanen gidan za su ce mata ki sauri ki koma kafin babanku ya dawo babanku ana sallar isha ya zo ya ganki kin shiga magana kuma mun shiga magana so da ta za a samu wasu ya yi dace ku raka ta koma ba ma za a ji ba a so a ji ma me za ta yi narrating to amma yanzu wata matan daga gidan ta riga ta aika da saƙonnin rigingimun akan social media kowa ma ya ji kowa ya riga ya ta riga ta kashe auren ta da kanta tun a social media kaga a wannan zamanin ashe buƙatu ya zuwa ga guidance da mentorship da nasiha da addu'a ya ma fi na baya musamman ga auratayya da an riga an ƙulla auren an samu gurniya ko an saba da juna dangantakar ta wuce tsakanin kai da ita dangantakar ka ne da ita da kuma danginta ita ma dangantacce dangantaka ta ne da kai da danginka idan auren nan bai yi daɗi ba duk waɗannan al'umma sai sun ji ba daɗi to a wannan zamanin tsananin buƙata zuwa ga wato karantarwa da nasiha da haƙuri da kwaikwayo da mutanen kirki ya tsananta fiye da baya shi ne nake so in lissafa mana wasu daga cikin abin da nake ganin suna iya zama shawarwari gare mu gabaki ɗaya da kuma bil'akas da shi malam Saddam da yake sabon magidanci da fatan Allah ku ɗauki sarki sai mana albarka a cikin rayuwarmu da auratayyarmu da sauran al'amuranmu. abu na daya daga cikin muhimman abubuwan da su zama shawarwari akan komai musamman akan aure kuma shine jin tsoron Allah kai wallahi duk abin da bani idan muka saka tsoron Allah muka rinda tuna cewa Allah yana kallon mu kuma yana ya sa mala'iku suna rubuta abin da muke aikatawa kuma zai mana hukunci a kai kuma ya mana wasiya cewa mu ji tsoron ka ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله يا من جاء كلنا واكن تشوا بني صورن غموا دشي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون غاسنا يري ري ودنن ايي نكمليه تقوى دجن هنكل متاني اكن واتو سكياي حقوقين جونر abubuwan da Allah zai mana hisabi a lahira kara biyu akwai hisabi tsakanin mu da Ubangiji na laifuffukan da muka yi mata to wannan rahama Allah ta riga ta gama raga-raga da waɗannan matsaloli Allah zai mana rahama zai tausaya mana Allah ka sauke da tausaya musu amma akwai ɗayan buhun kamar da hadisi ya zo a cikin sahih muslim ɗayan buhun ayyuka na rigingimun tsakanin junanmu mazalim bainal ibad to wannan innaha mabniyatun ala al-mushaha babu yafiya Allah ba zai yafi maka abinda ka cuta da wannan uwanka ba to raka haƙin matarka da haƙin ƴaƴanka da haƙin makwabtanka da haƙin ma'aikatanka a office da haƙin abokan kasuwancinka da duk wanda ka ci haƙin sa wannan haƙi ne mai tsananin haɗari haɗarinsa yafi haɗarin zanuban da kai tsakaninka da Ubangiji na zalunta kai ko takabiri ko aukawa cikin wasu kurakurai ko laifuka to da kuma dinga tuna cewa mu'amalar nan da muke yi ta aure akwai hisabi a kan ranar kiyama idan muka aikata alkhairi za mu ga alkhairi idan muka aikata akasin haka shi ma dai za mu gani kuma ya amal mithqala dharratin khairan yara kuma ya amal mithqala dharratin sharran yara kar ka dauka da kake mutane an baka an ce kai ne oganta kai ne alqayyim alqayyimu akanta to wai duk abin da kaga dama zaka iya yi ruwa ta sha ruwa bata sha ba sai in ta yafi ko ta yi afuwa na ɗaya kenan mu gina zamantakewa ta aure akan tsoron Allah da yake sarki na biyu sai kuma abin da ke taimakawa daga cikin ababen da suke taimakawa akwai husnul ikhtiyar az-zawj aw az-zawja tun farko wajen zaben abokin zama din a zabi wanda ya dace Allah ya kira ma'aurata da cewa kullu libasun lakum wa antum libasun lahunna matan ku sura ku ne kuma sura ne gare su daga cikin wajen wannan kwatantar shine sutura kowa da irin tashi irin arzikinka irin suturarka irin girman jikinka irin suturarka irin aikin da kake irin suturarka idan baka sa irin suturarka wajen darajar tsadarta da irin awanta ta dace da kai da irin nau'in mutumin da ke sawa za ka ji daɗin ta ba namiji bai sa rigar mace mutum bai sa rigar da ta mai kaɗan ko ta mishi yawa dole sai ya saka daidai da shi da za ka sai kyalle mai kyau ka kai ma tela ya ɗinka maka idan ka zo ka sa ɗinkin ka ji bai yi maka ba za ka ji gaba ɗaya kai ya fita ranka idan hannu ya ɗan gani ko wuya ya yi faɗi ko wando ya matse ka za ka ji kawai gaba ɗaya ya fita a ranka to haka mace take kowane mutum ya nemi irin mata daidai da shi akwai muwasafat da za ka iya aure cewa eh wannan ta yi kama da irin wanda za mu iya zama lafiya wajen dacewa a tunani wajen bambancin shekaru yawan shi ko karancinsa wajen irin matakin ilimi wajen matakin tattalin arziki da sauransu abinda malamai suke ce ma alkafa'a shi yasa kamar da malamin ya mana tattaunawa a malamai suka yi magana karkashin wancan hadisin na fadfar bi zati din kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka shawara ne ko umarni akan ka zaɓi mai addini wato wata siffa ce ta musamman da ta taimaka wajen auren ya zauna lafiya abu na uku yana da kyau mu san al-huquq wal-wajibat baina zawjayn, haƙoƙin da wajibobin da ke tsakankanin ma'aurata, wato a kauda jahilcin da ake rayuwa a gargajiyance wajen san menene aikina a matsayina na mai gida, meye aikin matata a matsayinta na uwar gida, waɗanne abin da ne function a shari'a ya ɗaura mata, ni kuma wanne aka ɗaura mu, don kowa ya san mas'uliyarsa kuma ya tashi ya aikata wannan mas'uliyar. Kada kawai a zauna haka zaman ‘yan marina, zaman kare a karofi ba rini ba matsa. Galibi rigingimu suna tasowa daga rashin tantance meye matsayin mutum a cikin wata mu'amala musamman a gidan aure. Alal misali, galibin rigingimu da ake da mata a kan cewa miji ya yi kaza, sai ka zama haƙƙinsu ba ne sa da wannan rigima. Akwai abin da a shanance ko mahaifiyar mutum ma tana iko ta ce mishi ga dole da yadda zai dole, amma sai matar ta ce bai isa ba, shi zan ga wadda ta shigo gidan nan, gidan nan ko ba za ta bada gidanka ne kai gina shi ko ka kama haya, amma ko ta ce wallahi ba wanda zai shigo gidan nan, kaga ta wuce haƙƙinta. Sannan rashin sanin haƙƙi ya sa wasu maza musamman a wannan zamanin suka bar mata da irin haƙƙoƙin da Allah ya ɗaura wa maza. Allah ya ɗaura wa maza haƙƙoƙi da ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Shi al-infaq tun daga kan sadaki da sauran abubuwan da ake har zuwa ciyarwa da sauransu duka infaqi ne. Dole ne namiji ya yi infaqi a aure, in ka san ba za ka iya ba kai aure kawai. Ka shirya cewa dole ne za ka kashe kuɗinka, shi namiji a cikin aure ɗan wahala ne. To, da aka wayi gari da maza da dama sun sakaci da wannan mu'amalar, sun ƙyale mata da ita, ko matan suka karɓa har suka yi justifying cewa su yanzu su ba su dinga yin gaba ba su dinga yin gaba. Shi da aka wayi gari mata suna jin za su yi kafaɗa da malansu, duk mutumin da ya bar matar shi tana ita take yin rabin hidimar gida, to kuma dole ya rasa rabin matsayin shi na mai gida. Dole kuma ta yi yanke hukunci ba wanda kake so ba. In tana biya ma yara ma kuɗin makaranta zo ta tafi makarantar take so. In ka bata tana yin ma tana ɗinka kayan sawanta da kanta, dole kuma ta saka ta je bikin da baka ce ta je ba. Shi ne za ka zo kana so ka ci abinci ka ce ina nama ta yi baka siyo ba. Amma guri an ce namu, dole kuma kai shuru. To kuma shi ne randa ka ce za ka aure ta ce to maka yi sama ko a janye maka tallafin kamar yadda suke faɗa. Sai to shi kenan duk abin da nake yana daidai, ba da Allah take yi ba. Miskiniya. Abin da ake so ne tun farko ka riƙe aikinka da Allah ya ɗaura ma. Wannan ciyarwar da kake yi hanya ce ta samun lada. Ladanta ya fi sadaka a waje, ya fi sadaka ga miskini, ya fi sadaka a masallaci, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Cewa abin da za ka ɗauka ka ba matanka ta ci ya fi komai lada. To ka riƙe wannan tukunna, shi ne za ka riƙe matsayinka. Ke ma mata aure ki riƙe naki matsayin da Allah ya baki. Sannan sai husnul da ishara, kyakkyawan mu'amalar zamantakewa wadda ana koyanta ne daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi kyan nagartan mutumin da za a yi koyi da shi. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da mata, ya rayu da guda ɗaya, ya rayu da su da yawa, ya zauna da mata iri daban-daban, masu ƙananun shekaru da masu shekaru da yawa, larabawa da wanda ba larabawa ba, masu haihuwa da wanda ba sa haihuwa, budurwa da wanda ba budurwa ba. Allah ya ba shi wannan damammakin don a ga abubuwa da yawa daga cikin rayuwarsa ta aure a kwaikwaya. Allah ya ba shi mata iri daban-daban da irin suka shiga cikin yanayi iri daban-daban da za ka kwaikwaya daga rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da su. Da aka mu karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa da iyalansa, kuma Allah ya ba mu ka'ida amma ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku yi rayuwa ta mutuntawa da darajtawa da su sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mutanen kirki a cikin ku sune wanda matan su suke musu kallon mutanen kirki idan ana neman shaidar kirki game da kai a tambayi matanka in ka ba da shaidar kirki a kanka don Allah ya kuma tuna kirki da kai dare lokacin da zaka ƙara aure na an yi ta ba da shaidar nan kuwa to in ka ba da shaidar da adalci kuma da aka yi umarni ko da dai ba ta so gaskiya mutum da yake dai ba ta so ya aure gaskiya amma don Allah ya kaddara ba ya da nadiya kaga ta tsira kamar dai ya lokacin azo a ce to wace eh wallahi mijin ki ne yaje mai a unguwarmu sai aka ce azo a nemi shaida kuma kin ga annabi ya ce babu wanda zai ba da shaida akan mutum kamar matar sa shi ta wanda ke gore mu ne da ba da shaida ka gwada haka ka gani in kana so a kashe maka aure ka gwada wannan da saboda haka ana so a zama a cikin rayuwar aure akwai kyakkyawar mu'ashara sakin fuska walwala zama a yi fira da taimaka mata a cikin aikin gida da duk wani abu na alkhairi da zai tabbatar da mawadda na kusa da wannan shi kuma shine as-sabr haquri kaga hakurin da iyayen mu suke faɗa wallahi dole ne kuma duk wanda bai ga mata ta ya kuri ya cuce shi duk wanda bai ga mata ta ya kuri bai ga mata gaskiya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa muke cewa shine abun koyin mu din nan sai da ya hakuri da mata da duk matsayinka asalin matan nan fa sun san Allah yana iya shiga mishi faɗa kamar da Aisha take cewa ina ganin ubangijinka san zuciyarka ba yake mishi lokacin da aka sauka da turjima ta sha'u min hunna wa tuqi ilayka man tasha Allah yake mishi in ka ga dama ka raba kwana in ba ga dama ba duk da ka ga dama ka dawo ta kusa da kai ka bar wanda ba ga dama dawo ta ba kuma din ta zaita min man azanta fala dunaha alayk ba wanda aka taba wannan dama ka mishi kuma annabi dai amfani da dama zan yi kunta ba kowa a cikin zuwa sai ka ce kai kai gaskiya dan gata ne san zuciyarka ba Allah yake ne haka Aisha ta yi wannan comment din ba Allah ya kara mata yarda to kaga ashe sun san Allah zai yi ci gan mana ko da Allah ya musu kashe ji cewa in kuka sake yi wa in ka zahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa sa'ir mu'min Allah ya musu wannan kashe da amma duk da haka ba su ji ba yana iya zuwa siyar mai da magana yana iya zuwa wata mata ki kula shi a kamar da aka gaya ma sayyidina Umar Umar ya zo gidan shi sai ya mata shi tsawa sai ta bayar mishi sai abin ya bashi mamaki ce ni ne nake magana kina bayarwa sai to kai waye kai annabi ma yana magana mata suna bayarwa to kai waye Umar yace ko zo ta ka tashi ga Umar sai tana akwai aisha a gidan sai tashi da sassafe ya tafi gidan yaje ɗakin ta yace wai da gaske ne annabi yana magana wai ku dinga yin gaɗi ne kuma har yi magana wai a wani baki magana cikin ɓarin kuwa su ce na ɗarfi ce wa hafirti da kin shiga wai kwanu da kin lalace ba ki jin tsoron Allah ya ji haushi ya wahayi ya ce kin fita daga musulunci ya yi mata faɗa ya yi mata takar Umar bai tsaya tsiya nan ba sai da ya bi ɗaki ɗaki yana mata nasiha kowace ya sallama ya ce Umar ne na zo in miki nasiha ki shiga tantayin ki annabi ba abokin wasan ki wani a wasu daga cikin suka ce mishi kai Umar kana da shishigi ka gama da gidanka ne kaje ka gyara gidanka to a shayin shine sun fa san haka cewa Allah zai iya yi musu fata fata akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma nan da haka ba su fata mishi aikin mata ba hayye musu yaji ya wata guda bai shigo ba ran da ya shigo kuma Aisha take cewa me ya kawo ka ai wata da ya karewa kaga inda mu ne kaga ta kara tangar mutun kenan in Allah ya ce mutum kawai baka fafalla mata bari ba bari ka sake barin gidan amma Allah sai mun shi kai yake cewa inna man sharu fiqu wa ishrun to irin wannan da suka mai yana nan da yawa da yawa ba su kirgu ba wata rana Zainab tana da abun hawa guda biyu ana tafiya sai ta kuma Safiya abun hawanta ya gaji sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce Zainab ki taimaka mana gubata a wannan extra na kuma na da shi wallahi bazan bayar ba ni zan ba yahudiya abun hawa na
ta gaya annabi haka ba na gurin shi ya baki sai da wata nawa bai mata magana sai da ya kai ga gadan ɗakin ta ba ta cire shi ta dingire ta hakura kawai tana dai zama tana jira ta Allah ta kasance da ita da kyar Aisha ta shawo mata kanshi to kuna yin ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan irin daban-daban na dan adantaka to in ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da alfarmarsa kuma waɗannan mata waɗanda Allah ya ce muminai ne su Allah ya ce matan shi ne a duniya da lahira Allah ya ce uwaye muminai ne su amma kawai su tsira daga wannan ba sai na kuma da sauran mutane to da kan ai ma kawai sai ka dinga tunawa kai ka ce ro shikenan ya wuce irin da da yake cewa laqad uziya musa akthar min hadha fasaba idan ka dinga tuna laqad uziya nabi sallallahu alaihi wasallam akthar min hadha fasaba an yi wa annabi mai hakuri da ka dole ne sai an yi hakuri har kuma ke mace dole ke ma ki hakuri da halin rayuwa da wani miji wanda yake da matsatsan hali ko da halin uwar miji ko da halin kishiya ko wani halin talauci ko kunci da aka shiga waɗannan matan nabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hakan ba wani lokaci Aisha ta kance sun ga farin wata sun sake ganin wani farin wata sun sake ganin farin sun ga ilal sau uku ba a taɓa yin abinci na kanwa a gidan ba sai dai abin da ya sawwaka dabino ruwa gurasa kaza haka shi ake ci saboda ka take yin hakuri sannan komai zai gyaru sannan na gaba kuma shi ne a zamanance kansalan masu ba da shawarwari suna ba da shawara a cewa a dinga samun alhiwa alhadi tattaunawa cikin natsuwa don fahimtar juna kada a dinga tafiya kawai haka a kurmanci galibi da haka mutane suke mutum a mushi laifi kawai zai ta fushi ya ta fushi har kuma ya huce ita ma idan an yi mata ta yi kumbura-kumburan bakinta ta yi ta yadda magana ko in yaro ya matsa ta dace shi ta yi zagi ta zo shi mijin ya ƙi kula ta har ta huce ita ma to wannan yana cutar da auren yana lalata alaka kuma yana iya fitar da zuciyar mutum ma so da haka zama akwai infitah akwai damar a zauna a tattauna akwai kuma wato husnul tawasul akwai kyakkyawan communication wannan counselors wato masu ba da shawarwari a kan aure na zamani su suka gwada wannan kuma an iya ciro shi daga cikin adabiyya na musulunci so da haka mu kula da tattaunawa idan mutum ya ga abin da ya kamata ya yi magana ya yi magana magana ta natsuwa magana ta mutunci ba magana ta raini ko wulaƙanci ko gori ba sannan daga cikin abin da suke taimakawa idan akwai bayyana ƙauna da soyayya duk abin da zai inganta soyayya da ƙauna tsakanin ma'aurata ya zama akwai bayyana shi alkalimatu tayyiba alhadiyya magana mai daɗi kyaututtuka mutuntawa yabawa mata suna son abin da suka yi a yaba musu a yaba musu a yaba wa abincinsu a yaba wa kwalliyarsu a yaba wa duk abin da suka yi ko da ba ta kai ciki ba ka dinga yabawa kar kawai kai ta cin abinci kullum ba a jin komai daga bakinka sai randa da yi daɗi ba kar kuma a ce za a yi kwalliya a yi kitso a sa jambaki a yi kunshi amma duk ba ka gani kamar an yi wa kawo an wuce ta gabanka an dawo an nuna ma an ci kitsan nan wallahi ya dame a wanda haka ba ka gani ba yanzu ba za ka gani kai magana ba to mata suna son a dinga yaba musu ko da bai kai zuciya ba kalma mai daɗi sannan ana kuma buƙatar ya zama ka riƙe matsayinka na ƙawama na shugabanci ka zama jagora a gidan sannan a dinga mutunta ra'ayin juna da fahimtar juna da kuma watan at-ta'awun ala ta'atillah sannan na ƙarshe kuma addu'a ambatan Allah da addu'a da neman Allah ya bada dacewa idan a gida ana ambatan Allah ana addu'a ana azkar ana sanya katan alqur'ani don Allah ya da matsalolin da yake gidan za su kauce matsalolin gidan aure shedan ne yake kawo su babu abinda shedan yake so kamar ungari Allah ya waye garin Allah ya waye ya tura da jami'an shi na shedanci su je gidajen mutane su hada ma'aurata rigima su shiga tsakaninsu kamar da ke cikin hadisin sahih muslim wanda duk wanda ya iya zuwa ya zo ya ce ai ya kashe aure to shedan zai dindina mishi ya kara mishi mukami a shedanci wanda ko yace ya sawa ne yayi saban Allah shi da bai ce ba komai zai tuba Allah zai gafarta mai shedan yana so aure ya mutu idan ana so a hana shi sukuri a gidan yawaita ibada ambatan Allah azkar na koda yaushe karatun alqur'ani da sauran zikirori da addu'o'i za su taimaka sosai wajen kawar da wannan ainihin wato tasiri na fitinar shedan Allah ubangiji ya samu dacewa lokaci ai ko to amma mata albarka dama ni ba wani dogon wa'azi bane dan yan nasihohi ne da tunatarwa da kuma sai dan uwa murna abinda muka fara dai Allah ya bamu ladan sa gaba daya Allah kuma ya bamu ikon aiki da nasihohin nan Allah kuma ya sanya albarka a cikin wannan aure da sauran auratayya kuma muna godiya ga dukkan dan uwa da abokan arziki da al'umma da suka taru dan taya mu wannan murna zan dakata nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ay, ay, Allah.